أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Ta'ala ya kawo mu yau 22 ga watan Ramadan Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau 20 yau 4 ga watan 5 miladiya 2021 a wannan masallaci litamu albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi domin ci gaba da tafsirin رمضان kamar yadda aka saba tafsirin mu yana gudana a cikin suratul a'raf da izinin Allah zamu majlisi na 23 sannan kuma insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 23 da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin nan akwai tambayoyi wanda yake cewa Allah ya kawo malan lafiya don Allah malan ina neman karin bayani akan hadisan nan hadisin farko ban gane me wani hadisi yake nufi ba hadisi na biyu la salata illa al-maktuba wannan yanko hadisi ne ba hadisi bane ka yanko wani bangare daga cikin sa in ka ce la salata illa al-maktuba ba wata ma'anar da zai fa'idanta amma hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tsaye da sallah aka yi iqama to ba a yin wata sallah sai sallah ta farilla malamai suna da fassarori a game da hadisin da kuma fikihun da suka fitar a cikin hadisi wasu suka ce duk sallar da mutum yake in aka tsaye da sallar farilla to wannan sallar da yake yi ta lalace da mutum zai shigo masallaci zai yi tahiyatul masjid ko zai sunna ratiba ta kafin la'asa ya fara sai aka tsaye da sallar la'asa to wannan sallar da yake ciki ta lalace mun gane wannan sallar da yake ciki kai tsaye ta lalace amma mazhabin malikiya suka ce in ya riga ya kulla raka'a daya ko ya riga ya ruku to ya ci gaba da sallarsa tana nan har ya kammala domin ya riga ya kulla raka'a kuma wannan mazhabin na malikiya yana da ƙarfi yana da kyau saboda idan mutum ya riga ya shiga sallah ko da ta nafila ce aka kulla sa aka tada sallah aka iqama sallah farilla to ya karasa wannan sallar tasa da yake ciki ko da nafila ce wato ta nafila sannan daga baya sai ya zo ya fara sallar da ake hadisin farko ce hadisi na biyu yace wai la wutirani fi laila yake so ya ce hadisin yana nufin annabi sama yana nufin cewa ba a yin wutiri biyu a dare daya wutiri shine raka'a ƙarshe da ake yi ƙwara daya a sallar dare so daka idan ka riga ka kulla wutirinka ka riga ka kulla sallarka ka yi wutiri to ba za ka sake wani wutiri a daddare ba misali mas'alar da ake taiwan tambaya kanta mutum ne sai ya zo ya halarci tarawihi da ake a farkon dare to zai iya kuma halartar sallar da ake da ƙarshen dare ko ko a'a kauli rajihi zai iya yi amma da sharadin kai ya kulla wutirinsa a ta farko da ya yi wato tarawihi da ya a farkon dare ba zai yi wutiri ba in kuma har ya yi wutiri to sai ya kwance wannan wutirin kwance wutirin shine sai in liman ya gama sallamewa akai sallar akai ta wutirin karshe sai ya miƙe shi sai ya kawo raka'a ta biyu sai ya zauna sai ya tafiya ya waba wancan wutirin da ya tare da liman ke to daga nan yana da damar da zai tashi da daddare kuma yayi qiyamul layl ko abinda ake cewa tahajjud sannan kuma sai ya rufe da wuti kaga ya dace da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la wutrani fi layla ba a yi wutri bi a dare ɗaya to shine ɗayan hadisin ban fahimci abinda yake nufi bai rubuta wannan yace don Allah malam zan yi itikafi nan yini guda in shiga bayan isha'i in fita bayan asuba ko in shiga bayan asuba na fita bayan magriba zaka iya yi hadisin sayyidina abdullahi ibn umar yace sayyidina umar radiyallahu anhu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba kance a jahiliya zai itikafi na dare daya kafin zuwan musulunci sayyiduna umar yayi alƙawari ga Allah cewa zai yi itikafi na dare daya in an ce dare yana farawa daga faduwar rana har zuwa ketuwa alfijir shine ake ce masa dare kamar yanzu misali a ce rana tana fadi karfe 6 da minti 40 ko da daya sannan alfijir yana ketuwa karfe 5 misali kawai kusan kana da awoyi 12 awa 11 da wani abu ko kuma awa 11 dai waɗannan awannin su ne sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi alƙawari ga Allah ta'ala amma kafin zuwan musulunci cewa zai itikafi kuma a masallacin Ka'aba sai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zuwan musulunci shin tunda yayi wannan bakancan yayi wannan alƙawarin a jahiliya ne kafin zuwan musulunci to bakancan yana nan sai manzalar su ne ya ce fa awfi bi nadrik manzalar su ne ya ce ka cika alƙawarin ka yayi daidai fikihun hadisin wanda ya dace da tambayar da ake yi a nan sayyiduna umar radiyallahu anhu yayi alƙawari zai yi itikafi na dare guda shi ma yanzu nan yana tambaya cewa na yi ne guda saboda ka ya halatta mutum zai iya yi baya buƙatar dole sai an yi wasu yini da dare a'a mutum zai iya yi da daddare zuwa asuba ya fita ma sannan mutum zai iya daga asuba ya fita zuwa magariba sannan zai iya yin fiye da haka amma itikafin da yafi shine irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana itikafin dukkan goman ƙarshe ta Ramadan wannan shi yafi kai ma ka san ba za ka hada kanka da wanda ya zo yayi waɗannan kwanakin ka ce ladan ku ɗaya ba ko wanda ya kwana 9 ko wanda ya kwana 8 ko wanda ya sati guda ba za ka hada kanka ba wanda ya fi dadewa kuma ya kyautata niyya ya tsara ka'idoji da sharuɗan itikafin ya fi wanda ya takaita kwanaki Allah ya taimake mu wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya jarrabe ni da ciwon waswasi ya zan gane ko ya zama aqida kuma menene maganin ciwon waswasin da zancen zuci domin ya fi shekara 20 ina fama da shi yadda zaka gane cewa waswasi ya zama maka aqida shine idan ya zama maka kullun a cikin shi kake kuma kana aiwatar da abin da waswasin yake sa ka kai ya zama maka aqida misali sai ya zama kana da waswasi na tsarki kullun idan kai bawali bayan ka gama tsarki ka sa wando sai ka ji kuma bawali ya daga maka sai ka ce sai ka sake komawa kuma ka sake wani tsarkin in ka sake sa wandon kuma ka sake jin kaman ya sake daga wannan ya zama maka aqida amma ta inda zaka gane bai zama maka aqida ba koda ka ji kawai sai dai ka yayyafa ruwa ka yi gaba shike kaga anan bai zama maka aqida amma idan ka biye masa abinda wasu wasin yake sa ka kai a zuciyarka kuma kake to shike in wasu wasi ne na sallah ka zo kana bin liman sallah an yi takbiratul ihram karka kabbar bari kaman mutumin da ke idi ko yana sallah gawa Allahu akbar can kuma ka sake Allahu akbar to kaga yanzu ya zama maka aqida domin kana aiwatar da abinda shedan din yake sa ka kai shi kuma dama abinda yake so kai ta yake amma idan ya ce maka kaza sai ka karyata shi ka saba ma abin da yake son kai din shikenan bai zama maka aqida kuma wannan ita ce hanya mafi girma da zaka yaki waswasi daga zuciyarka abinda shedan din yake ce maka a zuciya sai kai watsi da shi haka kai ma in ka ji ma bawalin ya diga kawai ka dauka ba shi bane shikenan to kaman ka watsa masa ruwan zafi ne a cikin a jikinsa domin ya so ka zauna ne ka samu sallah ka biye masa kuitai a bayi ku lalace kai da shi a bayi dama shi bayi gidansa ne kai kuma ka shiga bayi domin biyan bukata ka kai ka fita to sai ya rike ka a can kaga shikenan ya ci riba a kanka to babu wani maganin waswasi da ya wuce wannan magani na biyu shine isti'aza yawan yin isti'aza neman tsari daga shedan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ أعوذ بالله من همزات الشياطين أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا ونن يويت ونن سنن يوان كارن تفلك إذا ناسي سنة إذا قتشن هنيوي دا أكيبي دومين يكار إبليس سنن أن شابا دا شاورا قبو جزا ما كي كدي ka samu mutanen kirki da zaka yawaita zama da su domin kebewa mutun ya koma shi kadai yana haifan ma da mutun irin waɗannan miyagun tunani sannan lazumta karatun alqur'ani sannan lazumta ambatan Allah a kowane yanayi bakin kai saba da ambatan Allah subhanahu wataala wannan yana cin abin da ke maganin waswasi da malamai suka ambata malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa mai muhimmanci ighathatul lahfan min masail ash-shaytan yayi bayani mai tsawo a cikin littafin in banda bayani na waka hukuncin waka da sharruranta to malam ibn al-qayyim bai ba wani abu muhimmanci kaman waswasi ba kuma sai da ya dauki waswasi kala kala waswasin masu alwala waswasin masu tsarki waswasin masu sallah kai har waswasin masu karatun alqur'ani sai da ya magana kansu ya buga misali yace yanzu wani zai fada ma dadu yace in zai fadi dadu sai yayi sai ka ji kamar zai yi kaki dadu wala dakhlin kai waswasi ne shedan ne yake sa masa a zuciyarsa cewa bai fadi harafin daidai ba so daka sai yayi kakale sai ya wuce gona da irin yadda aka iyakance fadan harafi kaga duk yayi magana kan wadannan so daka littafi ne mai matukar muhimmanci na san har da turanci an fassara shi turancin ingilish in ba za ka iya samun na larabci ka karanta ba a matsayinka na wanda bai iya larabci ba to kila ka iya turanci in ka nemi wannan littafin za ka samu a wuraren da suke sayar da littafan turanci ighathatul lahfan min masail ash-shaytan duk kusan littafin ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi an fassara su da turanci in ka same shi ka karanta za ka fa'idanta sosai matuka littafi ne da ya magance matsalolin iblis da yawa yadda iblis yake ribace dan adam to malam ibn al-qayyim duk a cikin wannan littafin nasa yayi bayani kai Allah ya tsare mu ga baki ɗaya daga wannan ciwo na waswasi Allah ya tsare mu daga sharrin iblis kowane iri Allah ya tsare mu a saman mu Allah ya tsare mu a ƙasan mu Allah ya tsare mu a gabas ɗin mu da yamma da daman mu da haunin mu Allah ya kare mu ga baki ɗaya da izinin Allah za mu tashi aya ta 23 kamar yadda muka ambata fadin Allah ta'ala qala rabbana zalamna anfusana
bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي قالا ربنا النبي آدم دحواء سكتشي ربنا يا أبنججم zalamna anfusana hakika mun zalunci kawunan mu mun cuci kawunan mu wa in lam taghfir lana ya allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma baka lillibe mu da rahamarka ba lanakunanna min alkhasirin wallahi za mu zama cikin waɗanda suke tababbu asara wannan abin da ya biyo baya kenan bayan allah ta'ala ya kira annabi adam alaihi salam bayan cin itaciya da suka yi da shi da matarsa hawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su Allah ya faɗa mana cewa fadallahu ma bi guru فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنحكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Allah ta'ala ya kira annabi Adam alayhi salam da shi da matarsa Hawwa bayan sun ci itaciya sakamako na farko da ya fara tunda suka dandana itaciyan nan badat lahuma sawatuhuma Allah ya yaye musu al'auras aka yaye musu tufafinsu shine sakamakon da Allah ta'ala ya musu da Allah ya kira su shikenan daga nan sai annabi Adam alayhi salam ya tuna cewa Allah ta'ala ya hana shi cin wannan itaciyar iblis kuma yazo ya yaudare shi yasa shi ya rantsa yayi masa rantsuwa ya rantsa da Allah yace yana nufin sa da tausayi ne yana nufin sa da alkhairi su ci wannan itaciyar shi da matarsa idan sun ci za su samu mulki madawwami idan sun ci za su dawoma ba za su mutu ba annabi Adam alaihi salam ya rubu bayan sun ci itaciya suna cin itaciya tun daga dandanawa Allah subhanahu wata'ala yayi musu uquba uba ta duniya cikin darasin da zamu fahimta a waccan ayar idan Allah ta'ala yana san bawa sai ya masa uqubar sa a duniya annabi adam alayhi salam yana saba ma Allah sai Allah ya saka masa sakawar da Allah ya masa ita ce ya cire masa tufafinsa da yana cikin sutura yana cikin mutunci da shi da matarsa sai Allah ta'ala ya yage masa tufafinsu aka cire masa tufafinsu aka tsareitar da su iyakar zanubin da iyakar hukumar da Allah ya ma annabi Adam alayhi salam ke annabi sallallahu alayhi wasallam a hadisi ingantacce yace idza ahabba Allahu 'abdahu 'ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya Allah ta'ala idan yana son bawan sa sai ya gaggauta yi masa hukuba a duniya kana yin sako sai Allah ya kama ka idan ya kama ka kuma sannan wannan kamawar sai ta zama sanadiyar tuban mutum sai mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya dawo ya zama mutumin kirki ya kaurace ma wannan saban da yake aikatawa amma idan Allah ta'ala baya nufin bawan sa da alkhair to sai Allah ta'ala ya jinkirta masa sai ya tattara masa azabar sa sai ya je lahira sannan sai Allah ya ninka masa sannan wanda yafi muni shine Allah subhanahu wataala ya hada ma mutum biyu ya masa uquba a duniya kuma ya masa uquba a lahira فأخذه الله نكال الآخرة والأولى كينا إذن وند الله تعالى يما فرعون فرعون دعك حلقة دشي الله كما بايا نكن سد رحمة لوك تند متوسة تزوسية آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وعنا من المسلمين الله تعالى عانى وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين كينا Allah kuma yace wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamah Fir'aunu an tsine masa a duniya sannan kuma a lahira ma za a ci gaba da la'anar kaga fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal-ula sai Allah ya kama shi ya damke shi ya masa azabar duniya da lahira nakala al-akhirati azabar lahira wal-ula azabar duniya azabar duniya bil-gharq Allah ya nitsar da shi da ruwa ruwan da ya rika alfahari da shi sannan kuma Allah ta'ala zai masa azaba wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhi ranan lahira suna cikin wadanda Allah zai yi Allah wadare da su to kage shine wannan to amma Allah ta'ala yana son bawan sa Adam yana son baiwar sa Hawwa alayhi assalam to sai Allah ta'ala sai ya musu hukuba ta tsareitar da su a duniya suka shiga damuwa hankalin su ya tashi to nan da nan sai Allah ta'ala sai ya mushi yayi ma annabi adam ilhama annabi adam ya daga hannu ya ce rabbana da shi da matarsa su biyu ai qala adam wa zawjuhu hawwa da annabi adam da matarsa hawwa dukkaninsu sai suka ce me suka ce rabbana ya ubangiji wannan ladabi ne na addu'a da annabawan Allah ta'ala idan za su roki Allah ta'ala da rabbana suke fara ko su fara da Allahumma ko kuma rabbana wannan ladabi ne ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yana son idan zakai addu'a to kai masa gwalan wasu kai masa magiya ka kankantar da kanka ka kai amfani da lafazi na fadanci to Allah subhanahu wataala yana jin dadin irin wannan addu'ar sai ka fa addu'ar ka shi yasa zamu ga duk addu'a annabawan Allah zamu ga akwai rabbana zamu ga akwai Allahumma sannan bayan nan kai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma ka nuna cewa kai mai zinubi ka nuna cewa kai bawan Allah ne makaskanci ka nuna Allah ta'ala shine ubangiji madaukaki mai girma idan wadata kake nema ka nuna kai matalauci ne Allah ta'ala shine mawadaci idan ilimi kake nema ka nuna ma Allah kai jahili ne Allah shine masanin komai duk abin da kake nema ka kaskantar da kai kai magiya wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai karba maka addu'arka to abinda annabi Adam da matarsa Hawwa'u suka kenan suka ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kawuna zunubin da muka aikata zulmun nafsi mutun ya aikata zunubi zalunta kansa وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله yana fada mana a wurare da yawa yana cewa Allah bai zalunta kowa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ko kwaye zarra baya zalunta bawansa amma bawa shike zalunta kansa zalunta kai shine kasan abu haramun ne ba gaskiya bane wannan abun kuma kai karfin hali ka aikata shi wannan zalunta kai kenan kuma shine matakin zalunci na biyu shine zaluncin da yake biye ma shirka shirka ita ce az-zulmul azlam zaluncin da yafi kowane zalunci zalunci to me biye masa shine mutun ya kasassaba ya aikata abin da yake na sabo amma bai kai shirka ba wannan zalunta kai Annabi Adam alayhi salam suka yi itirafi shi da matarsa Hawwa'u cewa sun zalunci kansu kaman yadda jikansu Annabi Yunus alayhi salam shi ma ya yi itirafi cewa ya zalunci kansa Anada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Annabi Yunus alayhi salam ya kira Allah a cikin cikin kifi a cikin duhun cikin kifi a cikin duhun dare a cikin duhun teku shine adh-dhulumati yema Allah tasbihi ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ce ya Allah lalle ina cikin waɗanda suka cuci kansu suka zalunci kansu to kaga wannan shine abin da ake bukata malamai suka ce wannan nau'i ne na istighfarin da aka fusu kai istighfari amma kafin kai istighfarin ka gabatar da kaskancinka kuma ka nuna ma Allah ta'ala cewa kai mai laifi shi yasa sayyidul istighfar da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama aljama'a suka ruwaito shi yafi kowanne istighfari zama istighfari gangariya shine sayyidul istighfar kuma aka sunnanta mana yin sa da safa da maraice a cikin azkarus sabah zikiroran safa an sa maka shi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant yana cikin zikiroran da ake yin su da safe sannan kuma yana cikin zikiroran da ake yin su da maraice sayyidu listighfar kenan shugaban dukkan wani istighfar ya kunshi tabbatar ma da Allah ta'ala ikonsa ya kunshi tabbatar da cewa kai bawa ne ya kunshi tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala shine mai gafarta zunubai ya kunshi tabbatar da cewa kai mai zalunta kanka ne mai aikata zunubi ya kunshi nema da magiya da kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala sayyidul istighfar kada rana ta fito ta fadi baka yi shi duk bayan sallar asubahi kayi shi duk bayan sallar la'asa kayi shi sayyidul istighfar yana da tasiri matuka to kun ga shine wannan suka ce wa in lam taghfir lana idan Allah baka gafarta mana ba kaga istighfari kenan kaman annabi adam alayhi salam da hawwa suna cewa ay rabbighfir lana ya Allah ka gafarta mana fa in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba warhamna ya Allah ka ji kanmu wa in lam tarhamna ya Allah idan baka yi mana rahama ba baka tausaya mana ba lanakunanna min al-khasirin zamu zama cikin wadanda suka tade suka yi asara suka lalace a rayuwarsu annabi adam yake fadin wannan da shi da matarsa hawwa wanda an fada mana jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi adam nabiyyun mukallam annabin Allah ne wanda Allah ya magana da shi ga ma maganar muna jiya domin ubangiji ya kira su wanadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin kaga magana ce Allah ta'ala yi da shi al-imam ad-dhahhak ibn muzahib daya daga cikin manyan malaman tafsiri kuma tabi'ai wannan al-imam ad-dhahhak din malamin alloni malamin makaranta alloni a zamanin tabi'ai makaranta allo almajiransa sun kai 3000 inji al-imam adh-dhahabi a cikin sirr alam al-nubala da jaki yake zagayawa yana duba su yana da dalibai a makarantarsa shine malamin da yake duba su sun kai su 3000 kowa da allansa yana karatu malamin makaranta malamin hadda al-qur'ani wasu sun ce yayi karatu wajen Ibn Abbas wasu kuma sun ce a bai karba karatu wajen Ibn Abbas ba amma ya karba wajen almajiran Ibn Abbas irin su Mujahid da makamantansu maganarsa tana da ƙarfi a tafsir ba za ka lissafa malaman tafsiri a cikin tabi'ai baka ambaci al-Imam ad-Dhahhak kana cewa Sa'id ibn Jubair ka faɗi Mujahid ibn Jabr ka faɗi Qatada ibn Ya'amah as-Sadusi ka faɗi al-Imam as-Suddi اسماعيل بن عبد الرحمن بن علي كريمه تو ذاك فدا الضحاك بن مزاح تو ينا فدا ينا چيوا هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربي اي ابقره الله تعالى باين يا فدا مانا غمرزن ده النبي ادم عليه السلام سكاي ده ابليس هر ابليس يتي نصر اكن النبي ادم عليه السلام ده اذنن الله فازلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه ai sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim fatalaqa adamu min rabbihi kalimati sai annabi adam alaihi salam ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa sai ya fada fataba alai sai Allah ya kaddara masa ya bashi ikon tuba ya bashi gamdakatar na yin tuba kuma sai ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim ai Allah mai yawan karban tuba ne kuma mai tausayi waɗannan kalmomin me su sune qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sune waɗannan a can Allah ta'ala ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimati annabi adam alayhi salam sai ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa fataba alai sai Allah ya masa gamdakatar ne ya tuba kuma sai Allah ya karbi tuban nasa domin tuba kala biyu idan aka ce taballahu alaihi ai waffaqahu Allahu ta'ala ala at-taubati sannan kuma wa qabila Allahu taubata idan aka ce tuba Allah ya karbi Allah ya karbi tuban mutum to ba karba kai tsaye ake nufi ba abu biyu ne abu na farko shine an yuwaffiqaka Allahu ala at-tauba Allah ya baka ikon yin tuba domin wallahi talla wani ma bai san yana zanubin ba shi yasa malamai suka ce tuba na da wasu anasir guda uku akwai abin da suke ce mishi al-unsurul ma'rifi akwai abin da suke ce mishi al-unsurul wijdani sannan sai al-unsurul amali tuba yana da wasu sinadarai guda uku idan baka cika baka samu sinadarin farko ba to na biyu ba zai samu ba idan baka samu na biyun ba na ukun ba zai yi ba domin na ukun shine ƙarshe sinadarin farko na tuba shine al-unsurul ma'rifi wai ma ka gane ma abinda kake zinubi ne ka ma gane zinubi kake aikatawa wallahi akwai mutanen da ba su san zinubi suke yi ba mutum yana tafkata asa nan da aka ce ma'arifi al-ma'rifa ganewa ba wai sani ba ka san zinubi ne amma ka gane kana cikin zinubi ba kowa Allah ke ma wannan baiwa ba ka gane kana zinubi to baiwa ce daga Allah ka yadda cewa abin da kake aikatawa sabo ne yanzu irin mutanen nan da suke sace mutane su ce sai an ba da kudi na ga wani clip na wani daga cikin su yana magana yana cewa wallahi su mu'minai ne ila wasu ku sun gani har da rantsuwar sai yana cewa wallahi mu mu'minai ne wallahi mu ba fasikai bane kaga wannan bai samu al-unsurul ma'arifi ba sai dai ka masa addu'a Allah ya ganar da shi abin da yake aikatawa laifi ne wannan baiwa ce wannan zai bambanta maka tsakanin zunubin annabi Adam alayhi salam da zunubin iblis zunub iblis bai samu al'unsurul ma'rifi ba shi iblis ma bai yadda zunubi yake ba amma annabi Adam alayhi salam ya gane cewa abin da ya aikata abin da Allah ya ce kai yayin kaga al'unsurul ma'rifi ke to daga nan in Allah ya taimaki mutum ya gane cewa abin da yake aikatawa laifi ne sako ne to sai Allah ta'ala ya bashi sinadari na biyu sai ya taka matakala ta biyu ita ce al'unsurul wujdani al'unsurul wujdani shine damuwar da mutum zai rika ji a ransa zaka ga mutum ya aikata sako amma yana kuka kuma shi ya je aikata alama ce ta Allah na san shi akwai sauran soyayya tsakaninsa da Allah akwai sauran soyayya Allah a tare da shi ya aikata saban amma zai zo yana kuka ko ya ji zuciyar shi tana zafi domin wani yana aikata kuma yana dariya yana aikatawa yana jin ma za su ci gaba da yi kaga wannan kenan to daga nan sai mataki na uku shine al-unsurul amali al-unsurul amali shine na farko kai istighfar ka gane sabo kake yi kuma saban yana damunka ko ka aikata zaka shiga cikin damuwa da tashin hankali to sai ka tafi mataki na sinadari na uku shine al-unsurul amali canji na farko shine istighfar to abinda annabi Adam alayhi salam yake qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi Adam alayhi salam ya gane abinda ya aikata ba shi Allah ke so ba sannan ya nemi gafara Allah kaga shine wannan bayan istighfari sai kuma ji a rai nadama da na sani cewa bazan me yasa ne wannan zunubin me yasa na yi shi sannan mataki na uku shine mataki na at-taghyir canza ka canza wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at idan mutun yana aikata mummunan aiki sai ya dawo yana aikata kyakkyawa domin kowanne mummunan aiki akwai kishiyarsa a cikin aikin alkhairi abin da yake aikatawa sabo ne ce ba kaga duk wanda yana cikin al-unsurul amali aiki sannan kuma al-iqla' da barin saban ka yanke waɗanda kuke haɗuwa ku saba ma Allah da su ka ƙaurace musu wurin da ake zuwa a saba ma Allah ka daina zuwa in wani abu ne kake amfani da shi wajen saban Allah kai watsi da shi ba dole sai ka zauna tare da shi sabo ne na waya kai watsi da shi sabo ne na kayan kiɗe-kiɗe ka kwashe su domin ba za ka iya juyawa ka rika sauraron alkur'ani da su ba ka rika sa wa'azi to ka rabu da su shine yafi amma kayan kiɗa in ka tabbatar da cewa za ka iya sauya su ka dawo ayyukan alkhairi za ka rika yi da su shikenan ba laifi ka sai wasu manya-manyan sifikoki a ɗakinka na jin kiɗa da ƙatuwatuwar rikoda ta jin kiɗa a lokacin da ake da rikodojin ma kenan to sai ka juya suka koma kuma kasusuwan da kake da su na kiɗan ka kwashe MPs ɗin da kake da su na kiɗan ka kwashe ko ka kai su duk albonin ɗinsu a goge su sai ka sa maka karatuttuka na Allah da annabi wanda za su rika tsarkake maka zuciyarka kaga wannan ka bi duka matakan da ake bi na tubaki ka samu al-unsurul ma'rifi ka gane abin da kake aikata sabo ne al-unsurul wujdani damuwa ta zuciya ka same ta sannan ka samu al-unsurul amali ka tafi zuwa ga aiki shike daga nan sai mutum ya dawo zama mutumin kirki to kun ga sune kalmomin qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin al-imam qatada ibnu bi'amah as-sadusi rahmatullahi alayhi yana cewa qala adam kamar annabi adam ya ce ma Allah ne ya rabb ya Allah ara'aita in tubtu wastaghfartuka ya Allah me kake gani da zan tuba kuma in nemi gafararka bayan wannan abu da na aikata ka ce ka in ci itaciya kuma na ci ya Allah to ya Allah yanzu me zan yi kana ganin ya Allah in tuba zuwa gare ka in yi istighfari qala si Allah ya ce idan udkhilka aljannata Allah ya ce na'am ka tuba kai istighfari si Allah ya ce idan udkhilka aljannata kenan zan shigar da kai aljanna ta aljanna da na fitar da kai zan mai da kai in ka gama rayuwar da na kaddara maka kai ta a duniya to zan mai da kai aljanna so da annabi adam dan aljanna ne dama gidansa na asali kenan to ya koma annabi adam alayhi salam ko shekara 1000 a duniya hadisi sahihi shekara 1000 a duniya 1000 ba shekaru 60 40 ka hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa annabi adam alaihi salam yaga annabi daud alaihi salam Allah ya nuna masa shi sai Allah ya sai annabi adam ya tambaye Allah subhanahu wataala waye wancan sai ya ce jikanka ne daud sai ya ce ya Allah kam tu amiruhu ya Allah shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ta'ala ya ce 60 aman zai shekara 60 ne annabi daud alaihi salam shekara 60 sai annabi adam alaihi salam sai ya ce ya Allah adiba 40 a cikin nawa a bashi hadisi ne sahihi sai Allah ya dibi shekaru 40 sai aka kara ma annabi daud alaihi salam annabi daud shekara nawa yake nan shekara 1 da annabi adam alaihi salam ya shekara 90 ya 960 ko sai mala'ikan mutuwa ya zo sai annabi adam alaihi salam sai ya ce kai mala'ikan mutuwa haka zo ai so rana 40 ina lissafe sai ya ce ka manta ne ka diban majikanka annabi daud alaihi salam 40 din to kaga har annaba ba sa san su mutu I jarabawa ce jarabawa ce mutu to shike to kaga shine wannan dai a takaice saboda haka annabi adam alaihi salam ya tambaye Allah cewa ya Allah idan na tuba zaka karbi tuba na idan nayi istighfari ya Allah zaka karbi istighfari na ka gafarta mini shikenan sai Allah ta'ala ya ce masa eh sai Allah ta'ala ya ce idan udkhilakal jannata kenan zan mai da kai aljanna wa amma iblis fa lam yas'alhu tawbah amma iblis inda zaka gane bambancin sa da annabi adam alaihi salam shi bai roki Allah tuba ba wa sa'ala an-nazirata fa u'tiya fa'ata kull wahidin minhumma ma sa'ala annabi adam ya nemi tuba shi kuma iblis sai ya nemi ai masa jinkiri domin ya ci gaba da tsiyata ko a ban kasa kowa sai Allah ya bashi abin da ya roka annabi adam ya roki tuba Allah ya bashi tuba iblis ya roki a jinkirta masa ya ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin da za a yi huwun kaho na farko shikenan Allah ya bashi aka ba kowa abin da ya roka kaga tabe shi yasa a rayuwa ba wai dadewa ake bukata ba abinda ake bukata shine ka roki albarkar rayuwa ai suna da kaida suna cewa rubba umri qasurat amaduhu wa tas'at amdadu akwai rayuwar da zaka same ta gabaki ɗayan ta ba ta da fadi ba ta da tsawo amma kuma albarkatan da ke cikin wannan rayuwa suna da yawa zaka samu wani ka baki ɗayan rayuwar sa shekaru 40 yayi a duniya amma da zaka duba ababan da ya aiwatar a duniya sai ka zata shekaru 140 yayi saboda albarkar da Allah ta'ala ya sa ma rayuwarsa wani kuma sai a barshi ya tsawaita ya dade a duniya amma kuma zai gama rayuwar ka rasa me ya tsinana ba abinda zaka kawo wanda ya tsinana a rayuwa rayuwar ba ai komai a cikin ta ba wanda zai yi amfani to shi yasa ka roki albarka ta rayuwa Allah subhanahu wataala ya maka albarka a cikin rayuwarka in Allah ya maka albarka a cikin rayuwarka shike annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 63 yayi a duniya kauli rajihi ce amma ji ba abinda manzo Allah sa sama yi ji yadda ya canza tarihin duniya sayyiduna abubakar shekaru 63 yayi shi ma ji ba abinda yayi sayyiduna umar radiyallahu anhu shekara 63 yayi a duniya shi ma ji ba abinda yayi a duniya umar ibn abdul aziz kuwa shekarun shi 40 yayi a duniya ko 41 an haife shi shekara ta 61 bayan hijira ya rasu shekara ta 100 bayan hijira amma ji bai intajat ɗinsa ji ababen da sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi yayi to haka za kai ta lissafawa kai ta lissafawa kai ta lissafawa to annabi adam alaihi salam ya nemi gafara Allah ya nemi Allah ya bashi ikon tuba shi ko iblis ya ce a masa jinkiri ya ci gaba da watayawa yana wadaka yana aikata abin da yake so ya ga dama a cikin duniya karshen sa tabewa da asara kuma ya shiga cikin jahannama har abada ba zai fita Allah shi kyauta to kun dake الإمام الطبري رحمة الله عليه يتشي وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء وأن اللاباري ألا يكبامو أجمد عن النبي آدم عليه السلام دكما ما ترس حواء فيما أجاباه به ألا ينبام لابار أمسد دا النبي آدم دا حواء سكبا ألا دا ألا يكراسو سنة ألا ينبام لاباري أجمد إعتراف دا سكيدا كنس بالذنب دا زنب annabi adam yace ya allah mun yi zalunci mun zalunci kab to allah yana son haka kar ka rika zanibi ga allah kuma kana nuna ma allah kai mutumin kirki a ko mutane suna ganin ka mutumin kirki to in ka kebe kai da allah in za kai ma allah addu'a to ka roki allah ka nuna ma allah cewa kai mai sabo ne kuma dan adam yana kufuta daga sabo dan adam kullun cikin sabo yake in bakai babban sabo ba za kai karami ha masu kirki masu imani Allah yana siffanta su ne yace alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish yace illa lama to kaga ko ba ka da al-kaba'ir ba ka da al-fawahish to kana da al-lama al-laman malamai suka ce sagha'irul dhunub kananan zunubai kullun cikin su miki Allah ka gafarta mana Allah mun tuba ka ji kan mu Allah ka gafarta mana ka yafe mana kullun cikin sabo kake ba ranar da ba za kai sabo ba manzo Allah sassama yace Allah ta'ala yana fadi a cikin hadisul qudsi yana cewa innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ku ya'yan adam Allah ta'ala yace ko da yaushe kuna yin zanubai da rana kuma kuna yi da daddare kuna yi da yini kuma kuna yi da daddare saboda ku nemi gafara ta ni kuma na dauki lamunin zan gafarta ku wannan abin na gafara to yana daya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bude ma bawan sa mafi dadi in ka tuno da cewa ubangijin ka mai gafara ne baya kulle ma bawan sa kofa to wannan abin yana cikin abin da ke faranta zuciyar bawa wallahi in mutun duk ta kulle mai in ya tuno da cewa idan ya tafi wajen Allah Allah zai karbai to sai ya ji wani wata natsuwa da wani farin ciki da wani dadi ya lullube shi shi yasa sunan Allah al-Ghaffar sunansa al-Ghafur sunansa Ghafirudh Dhanbi sannan Qabilut Tawbi ne at-Tawwab ne in ka tuno da waɗannan sunayen na Allah kuma suna nan tare da shi siffofinsa ne wallahi sai ka ji dadi a zuciyarka sai ka ji wani farin ciki kai ka jin zuciyarka wasai cewa tabbas ashe duk inda al'amura suka cakuɗe akwai mafita amma abinda ake nema shine ka tuba tuban gaske ba tuban mazuru ba ba tuban dila ba kakai tuban dila kakai tuban mazuru mazuru zai zo ya ce ya tuba ya daina cin ƴaƴan tsaki amma kuma an ji mannan da ya gansu sai sha'awa ta kama shi sai ya ci su sai ya cinye su dila haka yake yi in yaga tikeken zakara a gidan gona sai ya je ya daura rawani ya rika carbi ya sa alkabba ya shigan malamai bayin Allah ya zo yana cewa yana ce mazakara ya sako daga saman bishiya ya zo ya kira sallah shi shine liman zakara ne mai kiran sallah to da yake Allah ya zakara da wayau yace a ba ni ba kuwa ka je ka fada ma wasu ba ni ba aini kakanni na sun fada mun cewa mukhti'un man dhanna yawman anna lis'ala bidina kakanni na sun faɗa mini cewa duk mutumin da ya zata dila zai zama mutumin kirki ya rike addinin Allah to yayi kuskure to ba irin tuban da ake nema kai ba at-taubatun nasuha ake buƙatar kai kuma tabbas in kai wannan tuban irin tuban annabi Adam alaihi salam to Allah zai karɓi tuban ka to kun ga shine wannan sannan Allah yana ba mu labarin yadda annabi Adam da Hawwa suka roki Allah subhanahu wataala cewa ya gafarta musu kuma ya musu rahama amma ne khilafa jawabi iblis al-la'in iyyah sabanin amsar da iblis ya bashi iblis ba tuba kai tsaye kawai sai ya ce anzirni ila yawmi ba'su ya Allah tunda dai ka ce haka to ni kawai abinda nake so ka bani dama kaka karbi raina har ranar tashin alkiyama Allah ya ce a'a innaka minal munzirin amma ila yawmi alwaqti almalum amma ka jinkiri amma zuwa wani lokaci sananne lokaci sananne nan an faɗa mana cewa annafhatul ula ko huri na farko da za a yi lokacin da Allah zai karɓi ran kowa hadda mala'ikan mutuwan shi kanshi a wannan lokacin zai Allah zai karɓi ransa to a lokacin iblis zai mutu to me amfanin jinkirin da aka masa me amfanin jinkirin da aka masa to shi yasa malaman mu suke cewa at-taubatu tajibu fawran kaka zama kaman iblis kaka zama mai jinkirin tuba nan take ka tuba yanzu a masallacin nan ya kamata kowa ya tuba kowa ya tsaya ya makansa fada ya tunanin cewa zunubin da yake aikata ba zai sake yi ba ba kaka ce sai an juma kaka ce sai an sha ruwa baka da tabbas abinda mai al-akhdari abdurrahman al-abdurrahman al-akhdari al-asghar ya rika maka nasiha akai kenan wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha mutun ya bar sabo a lokacin da yake saba in kana mutalabbisan biha in ya kasance yana cakude ne niya ya cudanya da wannan sabon to ya bashira anan take wala yaqulu hatta yahdiyani Allah kada mutun ya rika cewa ni to sai dai Allah shirye da فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة فدن حكنا جن علامة تابي وادا أساعة لكم كل وطنان قرق أشي واتو مريقا قونا سيدا الله يدفو أعقين ذاك يمتوبا قروجا الله يأزر تاكد توبا كما إذن الله يأزر تاكد توبا كما يقعب ما توبا شين يمكا شي توبا بيني كو ودا بيني توبا Allah ya baka daman tuban sannan kuma bayan ya baka dama ka tuba sannan kuma ya karbi tuban naka to abinda Allah ta'ala ya mu annabi Adam alaihi salam ce al-imam ibn atiyya a cikin tafsirin sai yake cewa wannan ayar itirafun min adama wa hawwa alaihi salam annabi Adam da shi da matarsa Hawwa suna ikirari ga Allah ta'ala cewa su masu laifi ne wa talabu at-taubati was-satri wat-taghammud bir-rahma sannan suka nemi Allah ya rufa musu asiri sannan suka nemi Allah madaukakin sarki ya yafe musu sannan suka nemi Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya lullube su da rahamarsa kaji saboda abinda ake nema mu ma ƴaƴan annabi Adam me yake nan kaga shi yasa manzala su ne ce kullu bani adama khatta wa khayrul khatta'ina at-tawwabun duk ƴaƴan adam masu zunubi masu kuskure ne amma mafiya alkhairun waɗanda suke sabo ko su kuskure su ne waɗanda in sun yi sai su tuba ba sa dogewa walam musirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan abin da suke aikata alhali suna sanar da abin da suke aikata ba daidai ba suna tuba Allah ka ba mu ikon tuba العلامة السعدي رحمة الله عليه أتشين تفسير سيكي تيوا فمن أشبه آدم بالاعتراف دك متمن دي كما دبابنس النبي آدم وجم فتا ما ألا تيوا شيمي ساقوني وسؤال المغفرة والندم سننم كما يغو جعلا غافرا كما يدانا سني والإقلاع سنن ينكي دك ساقن ديكي إذا صدرت منه الظنوب إذن زنب يزود غريشي فني ألا زي مسا ijtabahu wahadahu Allah zai zaba mutum kuma ya shiryar da shi ai za mu gani Allah ta'ala zai ce fa asa adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada annabi adam alayhi salam ya saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala faghawa sai ya kauce ma daidai amma me ya biyo baya thumma ijtabahu rabbuhu sai ubangijin sa ya zaba akwai wasu lafazza da Qur'ani yake amfani da su Qur'ani yana amfani da lafazin istifa'i yana amfani da lafazin ikhtiyari yana amfani da lafazin ijtiba'i duk ijtiba'i yafi ijtiba'i Allah ya maka wani zabi na musamman ya kebe ka ya baka abin da bai ba kowa ba shine ake ce mishi ijtiba'i kaga thumma jtabahu sai ubangiji ya zabe shi ya tato shi daga cikin bayansa wahada kuma ya shiryar da shi ya nuna masa abin da yake daidai shi yasa malaman mu suke cewa kana adamu aslaha wa khairan ba'da al-ma'siyati wa at-taubati minha mimma kana alayhi qablahu annabi adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya fi alkhairi bayan wannan saban da yayi da kuma tuban da yayi fiye da yadda yake kafin ya saba da ya saba ya tuba to sai kuma alkhairi fiye da yadda yake kafin ya saba ina jin mun gane Hausa kai annabi Adam alaihi salam matsayin da Allah ya bashi bayan ya sabo ya tuba to yafi me yafi kafin ya sabo ya tuba ai shi yasa suke cewa kad yaftahu alayka bab at-ta'ati wa la yaftahu alayka bab al-qabr ma'siyatun awrafat dhullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrafat izzan wa istikbar. Allah ta'ala zai iya baka dama ka zama mai da'a amma kuma bai karbi da'arka ba. Allah ka yafe mana. Mutum ya gama wannan azumin ga baki daya bai da lada ko daya, akwai asara da ta wuce wannan. Ya gama azumi amma Allah bai bashi lada ba, bai karbi aikin sa. Qad yaftahu alayka bab at-ta'a wa la yaftahu alayka bab al-qabul. Sai ya bude maka kofa ta kai da'a amma kuma me bai karbi aikin ba. Kaya watsu maka me ba idarsa shine sai suke cewa ma'siyatun awrata dullan wa inkisara, saban da zaka yi ya haifan maka da karayar zuciya, ka ji ka shiga tashin hankali kuma ka koma ga Allah. Khayrun min ta'atin awrata dullan izzan wa istikbara, ai wannan saban yafi da'ar da zaka ma Allah kuma ka daka na ma Allah kafafa. Ai mumini yanzu muna jira ma Allah mu bashi nake bin Allah wal iyazu billah. Allah na cewa kallalan ma yaqdi ma amarahu, kace kana bin Allah bashi? Allah ya ce duk abin da zaka masa kallalan ma yaqdi ma amara, har yanzu bawana bai biya abin da ya kamata ya aikata ban wanda na umarce shi. Duk abin da zaka ma Allah subhanahu wataala baka isa ka yi daidai gwagwadon abin da Allah ke bukatar ka yi, to ya zaka kace kana bin Allah bashi? A'a, bayin Allah idan suka yi zinubi, kai idan suka yi aiki nagari, dawowa suke kuma su ji suna zargin kansu, su kankanta aikinsu, suna jin ba su yi wani aiki ba. In kuma sa'o suka yi hankalinsu ya tashi, su koma su kankantar da kansu suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine abin da ake bukatar mu, abin da babanmu Annabi Adam alayhis salam yake yi, sai ya kasance ya fi alkhairi fiye da halin da yake ciki da. To shine sai al-allamatu sa'adi yace wa man ashbaha iblisa idha sadara minhu adh-dhamm. Idan kuma mutum ya kama da iblis idan ya aikata zinubi, la yazalu yazdadu min al-ma'asi, to ba za ka gushe ba, kana karasa. In dai kai irin na iblis kana tunanin cewa ai za ka rayu fiye da shekarun da kake rayuwa, to za ka zama kaman iblis ne kawai, kullun sai kai ta karasa. Amma idan kana kusanto mutuwa, kana jin koyaushe mutuwa ka za ta iya zuwa, to sai ka ga rayuwarka tana kyau. فانه لا يزداد من الله الا بعدا, kuma ba za ka ƙara komai ba a wajen Allah sai samun nisa. Allah zai ƙara nisanta ka ƙara nisanta Allah subhanahu wataala idan kai kama da iblis. Amma idan kai kama da annabi adam alaihi salam da kai zinubi ka tuba, to za ka ƙara samun kusanci wajen Allah subhanahu wataala. Kun ga shine ayi Allah ta'ala ya faɗa cewa wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada, kamar yadda muka karanta. Shine malamai suka faɗi waccan ka'idar ko suka faɗi waccan magana cewa annabi adam alayhi salam ya fi zama nagartacce bayan ya saba ma Allah ya tuba fiye da yadda yake kafin ya sabo a duniya. A can lahira a aljanna ai dadi kawai yake ciki. Mun faɗi cewa babu aya da tace a cikin aljanna annabi adam ya salla, babu aya ta ce ya azumi, duk ibadu ba a sa shi ba. Amma bayan an saukar da shi duniya sai aka sa shi ya zama mai sallah. Shi yasa malamai suke fassara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, cewa ɗakin farko da aka fara ginawa a ban ƙasa shine ɗakin Ka'aba wanda yake Makka. Malamai suka ce a cikin halittun Allah mutane, to wanda ya fara bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa a Ka'aba shine annabi Adam alayhi salam. Annabi Adam ya fara ma Allah bauta a Ka'aba. Kafin sa malamai suna cewa mala'iku sun yi. To duka dai waɗannan maganganu ne na malamai, in dalili ya tabbatar da su. To kaga tuban da annabi Adam alayhi salam yayi tuba ne sahihi, ingantaccen tuba yayi. Shi yasa Malam Ibn Qayyim yace tuba na da wasu alamomi guda uku manya-manya waɗanda ke nuna cewa tuban gaske kai. Uku, ya za in gane cewa na tuba kuma tuba na Allah ya karɓi tuba na kuma tuban gaske nayi? Na farko, an yakuna ba'da at-taubati khayran mimma kana qablaha, ya samu annabi Adam ya zama kafi zama mutumin kirki bayan tubanka fiye da yadda kake kafin ka tuba. da can kana saban Allah kala kala ko kuma ka san saban Allah da kake ko kwara ɗaya ne sai ka bashi to tunda ka bashi sai kuma ka dawo duk ayyukan alkhairi da kai ake kaga wannan alama tuba ne a ƙasar nan tamu akwai mai kudin da ake bada labarin cewa giya yake lodi da motocinsa giya amma tunda ya tuba to baka san sunansa ba baka san ma lokacin da kila yake da kan giyan ba amma tunda ya tuba to ba abinda zaka ji nasa sai dai gina masallaci sai gina makarantu sai taimakon addini sai taimakon gajiyayyu sai jin kai har ya koma ga Allah hakaza nahsibuhu wala nuzakkihi ala Allah da zan faɗi sunansa kowa ya san kaga wannan muna kyautata masa zato cewa ne kana aslaha ba'da taubatihi mimma kana qablaha kana khairan ba'da taubatihi mimma kana qablaha ya fi nagarta ya fi zama mutumin kirki bayan tubansa fiye da kafin tubansa wannan alama ce ta cewa Allah ya karɓi tuban mutum kuma ya tuba sahihi ka fi zama mutumin kirki mutane nawa ne wasu kafirai ne su amma sai su zo su riƙe musulunci su fi yan nagada sufiyan nagada kaga tuban gaske ce su zama aikin da awa suke a koma ana musulunta a hannunsu ba su wannan ƙauyen ba su wannan birnin shi kuma dan nagada ba wanda ya taba musulunta a hannun shi ba wanda ya taba tuba a hannunsa bai taba kowa da siha ba kuma da an yi magana zai ce da uwa da ubansa da kakansa na 15 ma ka ji ƙarya wai musulmi ne amma ga wanda ya zo ya tuba shi ke da shi sa Allah yana son tubabbu in ka zagi wani ka ce tubabban banza a'a kai ne banza shi babban mutum ne a wajen Allah mutumin da ya tuba na biyu annahu la yazalu al-khawfu musahiban lahu la ya'malu min makari llahi taqfat 'ayni malam ibn qayyim ya ce alama ta bi ta cewa tuban mutum ingantacce ne shine mutum ba zai kuma amuntu da kansa ba ya rika jin to ai mu yanzu tunda mun tuba kuma shikenan aljanna nan dole sai mun shige ta a la ya'malu min makari llah sannan daga cikin tsoron da zai rika ji duk inda ya ga abin da ya kamata zanubin sa zai gudu ai suna da karin magana na larabci suna cewa al-mandubu ya khafu zarrat al-habli idan mutum maciji ya taba saransa to idan ya ga ana jan igiya sai ya gudu shine bahaushe yace tsumma ko to kaga zai zama yana jin tsoron zinubi alama ce wannan babba ta tuban gaske sannan alama ta uku in khila'u qalbihi wa taqattu'uhu nadman wa khawfan sannan zuciyar mutum za ta riƙa dana sai da ya tuno da cewa wai ya taɓa saban Allah irinka kawai sai ya ce so da ka baya cikin alamar tuba ka zo kana ba da labari cewa kun yi rawan banjo ku ne yan rawan banjo ku ne yan rawan ƙoroso kai ya wuce kar ka ba kowa labari ba daidai ba ne kar ka tasa wani in ka ga ya laifi ka ce kai ku yanzu iskarcinku na zamani na yanzu mu ba abin da ba mu yi ba na yi kaza wallahi ba ka tuba ba ne amma in ka tuba ba za ma ka so a faɗi ba tilka safhatun tutwa wala turwa shafuffuka ne da ba a buɗe su amma kana ba da labari kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ba alamar tuba ba ce wannan alamar tuba ka riƙa jin zuciyarka tana damuwa in ka tuno da saban da kai waɗannan manya-manyan alamomi ne guda uku da kowannen mai riƙa ɗora su a ma'auni yana ɗora kansa a kansu ya gani tuban da yake ma Allah na gaske ne irin tuban annabi Adam alaihi salam ko ko a Allah ya ba mu ikon tuba Allah ya gafarta mana in mun tuba Allah ya karɓe mu ya yafe mana zunubanmu akwai sauran bayanai masu ɗimbin yawa da suke da alaka da wannan ayar Allah subhanahu wataala ya taimake mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wa sallam
Nah, dua-dua di awal yang dikukuhkan.